أعظم من التفقه في دين ba a taba yi ma Allah madaukakin sarki ba wata bauta da ta kai neman ilimi dan me yasa malamai dan me yasa suka ce haka dan saboda ta hanyar ilimi ce zaka san me zaka sanya zaka bi Allah madaukakin sarki wannan shine wannan hadisan kawai sun isa sun nuna mana me sun nuna mana daraja da muhimmanci na neman ilimi idan kasance kai neman ilimi bai sha makai ba baka damu da ka duko littafin ba malami na karantawa kana kallo to ka zo ka saurara shi ma alkhairi ya zo a hadisi wataran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zamne tare da sahabbai sai yake ce musu idza marartum bi rawdatil jannati farta'u idan kuka biya zuwa ga gona ta aljanna to ku tsaya ku yi kiwo ku tsaya ku yi kala a ciki sai sahabbai suka ce wa ma riyadul janna ya rasulullah menene gona ta aljanna ya ma'aikin Allah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce wa hilaqud dhikri shine meke da suna kaman wurare na karatu shine ba kinan lokacin da ka zo a wajen karatu ka zamna yana da kyau a ce lokacin da kake da dama ko da a ce karatun bai sha maka ba lokaci zuwa lokaci ka san zamnawa kana sawari saka amfani ɗan uwa muhimmanci ilimi abu ne wanda yake ba koyi a gare mu ba wanda mun sha bayani akan sa kinan yau tsarin karatun mu zai gudana ne kamar haka da farko za mu gai dalilin me yasa muka zabi wannan littafin mu yi karatun sa na biyu zamu ga tsarin da zamu bi a wajen karatun wannan littafin sai mu je ga tarihin wanda ya wallafa littafin sai mu je ga muqaddima in lokaci ya isa kuma sai mu shiga a cikin gundarin littafin Allah ya yarda da farko me yasa muka zabi wannan littafin don mu yi karatun sa kasancewar akwai su littafai masu yawa wanda suka hisa ko wanda ba su kai gare sa ba mun yi wannan ne lura da wata al'ada da malumai suka saba da ita shine tun shekaru da suka wuce malumai sun saba da idan al'amari ne ya shafi na karatun hadisi to dalibi ana fara masa ne da 40 hadis domin wannan hadisan da muka sani su uswatun hasana su haqqul mubin su 60 hadis su daga baya ne suka zo to ana bayani shekaru aru da suka wuce ana farawa ne da 40 hadis idan ka karanta 40 hadis sai ka komo umdatul ahkam idan ka kare umdatul ahkam sai ka komo bulugul maram kun malumai dukkanin wannan sun yi sane a cikin hikima na farko dan me yasa suke cewa a fara da 40 hadis suke cewa dan saboda hadisi ne littafi ne wanda ya kumshi hadisai wanda idan mutun ya san su to za a iya cewa a jimilce ya samu rabin ilimi to yanzu me masa saura shine a fadada masa wannan hadisan da ya sani na biyu idan muka zo sai aka ce idan ka kare 40 hadisi sai a fara maka da me da umdatul ahkam dan me yasa dan saboda shi littafin umdatul ahkam littafi ne wanda ya kumshi hadisai ingantattu baka da buƙatar neman sanin wannan hadisin ya inganta ko bai inganta ba za a karantar da kai hadisai ne wanda suka inganta to bayan ka saba da hadisai ingantattu har kwakwalwarka ta tafi akan cewa daga an ce qala rasulullah ka mi kauya to sai a zo a sa maka littafi na bi bulugul maram wanda za a nuna maka da cewa ba hako da yaushe bane aka ce qala rasulullah zaka ce sami'na wa ata'na mun mika wuya a akwai lokacin da za a ce ma qala rasulullah ashe kasurgumin makareci ne yace qala rasulullah wannan shine kenan kenan hikimar shine a nuna maka a cikin wannan littafin na bulugul maram akwai hadisai ingantattu akwai ne akwai da'ifai kenan yanzu zaka kenan yanayin karatu yanzu zai canza idan mun ga hadisi sai an tsaya kallon ya inganta ko bai inganta ba kishiyar lokacin da muna umdatul ahkam ko kun taba jin mun kawo da'ifancin hadisi ko ingancin sa babu wannan dan mun sallama da cewa mi hadisai ne muttafaqun alaihi wannan shine kenan dalilin da yasa muka zabi wannan littafin domin al'ada ce ta magabatan mu na bin salsalal karatu na hadisi daga 40 hadis zuwa umdatul ahkam zuwa bulugul maram sai mu zo ga tsarin da zamu bi a wajen karantar da wannan littafin shine manhajuna fi tadrisi hadha alkitab am fi tadarus hadha alkitab idan nace tadarus ina nuhin zamu ilmantar da junanmu ne domin ni ma yanzu dalibi ne takan iya ina cikin karatun wani ya kuskure daga hannu malam kun yi kuskure ana a gyara kenan shi yasa zamu karantar da junanmu kenan manhajin da zamu bi shine na farko ba zamu tsaya dogon sharhi da bayani ba domin wannan dogon sharhi da bayani na manyan malumai ne dan kananan malumai kananan dalibai za su tsaya ga mi ga abin da ya zo musu ya sauka a gare su ne kuma malumai magabata ma suna ganin yawan sharhin hadisi idan ya kasance wajen bayani ne na baki suna ganin kuskure ne, kamar yanda yake da suna al-Imam Dahlawi da sauran malumai suka nuna, suke cewa yawan sharhi na hadisi suka cewa tariqatul muta'allimin ce. Me su ake cewa muta'allimin? Sune wanda suna jin su suna da ilimi alhali kuma kishiyar haka ne. Kun san a duk lokacin da mutum ya kasance ilimin sa takaitacce ne, to zai so a kodi yaushe ya bayyana duk abin da ya sani daga ilimi duk lokacin da ya zauna. To suka ce wannan hanyar dami ta irin waɗannan mutane ce. Shi yasa idan kuka lura, idan kuka je a kasashen Larabawa, idan kuka je a harami na Makka da sauran masallacin nan, za ku gani malamai idan suna karatun hadisi, in dai bayani ne na baki, ban ce maka bayani na rubutawa ba, za ka gani a cikin rana guda an yi kusan babi uku, a cikin rana guda, ko kuma an yi babi biyu, in mai tsawo ne a yi babi guda, da an karanta hadisi an ta yi ɗan sharhi ɗan kaɗan sai a wuce gaba. To amma idan kasance wajen bayani ne na rubutu, to a nan ne malamai suke faɗaɗawa, nan ne za ka gani hadisi guda ana iya a yi littafi guda. Amma idan ga baki ne sai a tahi akan cewa khairul kalami ma qalla wa dalla, mafi alkhairin magana shine abin da ya karanta kuma ya nunar da mutane. Idan ba za mu bata lokaci ba a wajen sharhi, domin gurin mu shine mu gani zuwa ƙarshen rayuwar mu dan lokacin da Allah ya bamu mun yi littafai masu yawa, mun karanta hadisi masu yawa. Sai kuma abin da ya shahi karatu, idan muna a tsakiyar karatu ba za a jeho tambaya ba, sai idan ni ne tambaya, ni wannan zan yin tambaya, amma ku ba kwa da izinin ku yi tambaya, domin hanya ce da aka bude ta tana iya ta hana a ci gaba da karatun, ko kuma akwai tambaya wadda za a yi wadda ba ta da alaka da karatu, sai ta me, sai ta tahiyar da hankalin mutane daga karatun. Wannan shine kenan hanyar da za mu bi a wajen karatun wanda littafin. Za mu shiga kai tsaye dangane da bayanin littafin. Da farko idan muka duba akan safha me aka rubuta akan littafin shine bulugul maram, ko min jam'i adillatil ahkam. Bulugul maram min jam'i adillatil ahkam, ma'anan sa akai tsaye ko da yake zai kashi a cikin muqaddima shine bulugul maram, ma'ana isar manuha, isar manuha dangane da tattara hadisai wanda suke bayanin hukumce-hukumcen addini. Abinda malai yake nihi anan shine idan dai har manuhuwarka shine ka san hadisan da suke bayani akan hukumce-hukumcen addini, to da ka kawo ga wannan littafin ka cin magaci, ma'ana ka kawo a wajen mi, a wajen bukatarka, shine ma'anan wannan littafin. Bulugul maram isar ma manuha shine al-maram, ina al-maram da al-hadaf da kuma al-ghaya dukkanin su kusan abubuwa guda ne. Jayyid, sai mu zo ga wanda ya wallafa wannan littafin. A ƙasa mai aka rubuta ta'alifu man? Akai tsaye dai Ibnu Hajar ake cewa, ko Ibnu Hajar al-Asqalani. Wa ake ce ma Ibnu Hajar al-Asqalani? Shi ma tarihin sa wani darasi ne mai zaman kansa. Ibnu Hajar al-Asqalani yana ɗaya daga cikin manya-manyan malumai na al-muta'akhiruna, suna ɗaya daga cikin malumai wanda suke na baya-baya idan aka kwatanta su da malumai wanda suke sama a gare su. Ibnu Hajar an aihisa a garin yake da suna a garin Misra, ko mu ce a ƙasar Misra. Ana ce mishi al-Asqalan ko kuma al-Asqalani dangantaka ce izuwa ga asalin aihuwarsu, domin kakansa ɗan garin Asqalan ne. Ita kuma Asqalan wani gari ne da yake a cikin ƙasar Filistin, shi ne ake ce ma Asqalan. Sunansa na gaskiya shine Ahmad bin Ali bin Muhammad, shine sunansa na gaskiya, kenan sunansa na gaskiya Ahmad. Ibnu Hajar da ake cewa, ma'ana wannan malamai suke cewa laƙani ne, domin Hajar kakansa ne kusan na shida ko na biyar, shine Hajar sunan kakan nasa, kenan sai ana ce masa Ibnu Hajar, kenan alkunyarsa ce. Al-Asqalani kenan nisba ce zuwa ga garin Asqalan, amma shi ɗan asalin garin inda aka ahisa shine garin Misra. Wannan shine kenan Ibnu Hajar. Ibnu Hajar a ahisa hijira tana da shekara 773 aka ahisa. Sannan Ibnu Hajar ya taso a gida, babban gida, gida wanda ya shahara da ilimi da kuma daraja da ladabi. Ibnu Hajar ya rayu irin kusan rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ta wace hanya shine kasancewar Ibnu Hajar shi ma ya rayu yana maraya, domin ya rasu ma'aifinsa ya rasu yana da shekara ba ta wuce guda hudu ba, ma'aifinsa ya rasu, kuma ba a jima ba, ba a yi shekara ba, ita ma ma'aifiyarsa tasa ta rasu, ta bar su su biyu da shi da yarsa. To a kamin ma'aifin ya rasu, dama yana da abokai guda biyu, guda shi ne ake ce ma Zakiyuddin Al-Kharrubi, guda shi kuma Shamsuddin bin Al-Qattan. Abin mamaki, ma'aifin ya zaɓi waɗannan mutanen guda biyu yi wasiya akan cewa ya bar musu amanar wannan ɗan nashi su kula da shi. Kuma aka yi daidai, shi Al-Kharrubi kin shahararren mai kuɗi ne, domin shi ne shugaban 'yan kasuwa, shugaban attajirai na wannan lokacin a Misra. Shi kuma gudan kasurgumin malami ne, an gane da ke ko wannan kalmar na saba da ita ne, ma'ana babban malami ne. Kenan Ibn Hajar ya taso ƙarƙashin masu rainansa guda attajiri guda mai me, guda mai kuɗi, kuma amana ce aka bar musu a wancan lokacin, kuma in aka bar maka amana za ku kula da ita. Kina a kai tsaye ya za ku yi tasawuri, rayuwa za ta tashi a cikin me? Baina maza? Baina al-ilmi wa maza? Baina al-ilmi wa tharwa, kidan tsakanin ilimi da me? Da arziki. Haka kuma Ibn Hajar ya tashi. Ya tashi a cikin arziki da ilimi. Dan saboda wannan mutanen guda biyu kowanne na nashi kokari, wancan na bashi ilimi, wancan kuma na me? Duk abin da yake bukata ana yi masa. Shi yasa yana ɗaya daga cikin tarihin Ibn Hajar, wanda na taɓa kawo sa a cikin huduba ta farko da na yi a wannan masallacin. Shi ne, wata ran Ibn Hajar yana tahiya a kasuwa, wanda mun san a ce akan cewa shahararre ne mai arziki kuma mai ilimi, yana a ɗabi'ance za a ce yana hawa babbar dabba, kuma sannan yana sa kaya na alfahari. Ibn Hajar yana akan dabbarsa. Malamai suke cewa a wancan lokacin albagal ce, kuma albagal a wannan lokacin dabba ce mai tsada, ba kowa ke hawanta ba. Yana a bisa kan wannan dabbar a cikin kaya tsadaddi. Yana cikin tahiya akan kasuwa, sai wani bayahudi ya ratso a gabansa a cikin mummunan hali. Yana ratso sa sai ya ce masa ya riƙe ya shiga a gaban dabbarsa. Ibn Hajar ya aza wani abu ne, sai ya ce lahiya, sai ya ce taz'umu anna nabiyyakum qala الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. كنا cewa annabinku ya ce duniya kasan mumuni ce aljannar kafiri, sai ce fa ayyu sijnin anta fihi wa ayyu jannatin ana fiha. To a cikin wace kaso kake, a cikin wace aljanna nake? Ni kahuri ne kamar yanda kuka ce, ko gashi yanzu ni sana'ata ma shine sai da bakin mai, wannan mai talaka ne, ni ci da ke sha da ke, kuma an ce a duniya cikin aljanna nake, kai kuma ga kanan bisa babbar dabba cikin haraiban da kaya tsadaddi, kamshin turare na tashi, kuma an ce ku a cikin kaso kuke a duniya, taya haka ya kasance? Ina annabinku ƙarya yake yi? Subhanallah. A wannan lokacin ka ji magana ta hikima, sai Ibn Hajar ya ce masa ba haka al'amarin yake ba. Ya ce idan aka kwatanta, ma'anan hadisin shi ne duniya kasan mumuni ce, idan aka kwatanta ni'imar da take jiransa a lahira ko mi ni'imar da yake ciki, ko a duniya idan aka kwatanta su, ko anan kamar yana kaso ne. Don haka idan aka kwatanta ni'imar da ni Allah ya tanada mini anan duniya nake ji yanzu, da ni'imar da Allah ya tanada mini a lahira, to a yanzu nan kamar cikin kaso ne nake. Kai kuma ana nuhin komi azabar da zaka sha a nan duniya, idan aka kwatanta ta da azabar da take jiranka a lahira, to anan kamar kana aljanna ne. Jama'a ku ce Allahu Akbar. Ka ji magana ta hikima. Haka Ibn Hajar ya ce masa. Wannan shi ne kenan. Kenan Ibn Hajar ya rayu a haka. Lokacin da Ibn Hajar ya tashi, wannan Al-Kharrubi mai arziki ya kai shi a aikin hajji, yana da shekara 12. Domin Ibn Hajar ya haddace Al-Qur'ani yana da shekara 9. Da aka tai a wajen aikin hajji da shi, ya jima a wajen aikin hajjin nan, sai da ya kai dalilin haddasa ta Al-Qur'ani ya yi limanci na masallacin harami, yana da shekara 12. Amma nan anan ne yanni ya mi misali, masallaci ɗan ƙaramin masallaci wanda bai wuci sahu biyu ba, sai aka ce ɗan yaro mai shekara 12 shiga, sai ka ga lafizan hararen shi. An ga yadda ke go? Sai nuna muna ashe su ba su da girman kai. Ina wannan ilimi shi ba me yake da suna ba ne, ba shekaru ba ne. Ilimi shi ne abin da yake cikin me, abin da yake cikin kwakwalwa. Wannan shi ne ilimi. Ibn Hajar, kamar kowanne daga cikin malamai, ya yi balaguro mai yawa, domin a lokacin sun shahara ilimi balaguro ake yi. Ya yi balaguro a ƙasashe masu yawa. Daga cikin tarihin balagurunsa da ya yi, yayi balaguro da kasar sa ta Misra zuwa kasar Yemen da Hijaz. Idan za su je a can kuma dole sai an ketare teku. A lokacin da zai yi balaguro a meke da suna yana dauke da kayan sa littafan sa. Domin din zai balaguro yana tayyare da littafan sa na muraja'a da kuma kayayyakin rubutun sa. Kamin ya tai an bashi amanar wata dukiya mai yawa akan ya biya da ita. Ibn Hajar suna a cikin teku taguwar teku ta buga jirgin nasu ya hoshe duk abin da ke ga Ibn Hajar ya nitsi a cikin kasa Allah dai ya tsare su suka tserata. Ibn Hajar ya tsaya a wannan bakin tekun yace wannan amanar da aka dora mini bazan tashi ba bazan isa inda aka umurce da in kai amanar nan ba sai na samu wannan abu. Ibn Hajar nan ya zauna a wajen wannan tekun da yake Allah madaukakin sarki ya kalli zuciyarsa sai ga kayan Ibn Hajar alhali sauran kayan nasu sun tai ba sai inda suke ba sai ga kayan Ibn Hajar suna yowa sama sama dukiyan nan da littafansa duka suka komo kadan daga cikin su ne suka lalace. Ibn Hajar ya kasance yana balaguro sosai da ƙarshen rayuwarsa ne ya zauna a wuri guda a kasar sa ta Misra. Shi yasa akwai wani baiti da yake yi yake cewa wa idad diyaru tanakkarat safartu fi talabil ma'arif hajiran li diyari yace idan gari na ya mini kunci naji yar damuwa yace kawai sai in yi gaugawa a wajen neman ilimi yake cewa wa idha aqamtu fa mu'misi kutubi fala anfaqtu fil halayn min asfari yake cewa idan naje kuma a wajen balaguron abin da yake ɗebe mini kiwa sune littattafai na yace babu ababu halin da nake samuwar kaina in ba wannan ba bana yana cikin balaguro littafi shine aboki na shine halin da nake a kowane lokaci wannan kadan ya isa nuna mana mi meke da suna yanda suka zage damse wajen neman ilimi da kuma ya kasa sai mu zo ga meke da suna abin da ya shahi rasuwar sa Ibn Hajar kamin ya rasu Allah ya jarabce sa da rashin lafiya wanda sai da ya kusan kwana 30 baya da lafiya kuma ya boye rashin lafiyar sa ana baya da lafiya amma ba a gane ba sai dai mutane suna dan ganewa yanayin yana canzawa inda mutane suka gane shine abunda ba a taba gani ba Ibn Hajar yayi sallah ba a cikin jami'i ba sai aka ga Ibn Hajar bai fito a sallah ta jami'i aka zo juma'ar da bai taba meke da su ba taba kukuce masa ba a cikin jami'i ta kukuce masa a wannan lokacin sai mutane suka gane da cewa tabbas Ibn Hajar baya da lafiya ko da aka kawo likitoci su duba suka ce wannan abun ya ci karhi domin a yanzu babu wani taimako da za a iya badawa Ibn Hajar lokacin idan ciwo ya ci sa sai ya ce Allahumma haramtani afiyataka fala tuharrimni afwaka ya Allah ka haramta mini lafiyarka to ina fata kada ka haramta mini afwarka haka ake so bawa ya kasance lokacin da yake akan gadon mutuwa ya rinja yadda tsammanin sa na rahamar Allah akan azabar sa kuma wannan ba wai mutun ya so bane aikin kake sa kai wannan domin akwai wanda meke da suna yana akan gadon mutuwa shi da kanshi ya san da cewa me ba zai yi fatan rahamar Allah ba dan ya san me ya san abin da ya girba ko shine zaka ga mutun ya zo mutuwa ana cewa yace la ilaha illallah yace la ana fi sakar ni a cikin sakar niki wannan shine kenan ga abin da Ibn Hajar yake idan yace haka nan kuma sai ya waƙe sai yace sa'us 30 qad awhanat quwa badani fa kayfa hali fi sa'is 80 yake cewa sa'un ta kwana 30 kwana 30 da larabci me ake ce mishi 30 ko shine sa'us 30 yace kwana 30 sun raunata jikina gashi ko motsi ban iya yi yanda ya kamata yace fa kaifa hali fi sa'is 80 to ya hali na zai kasance idan aka kai ni ga sama ta nawa sama ta bakwai amma yana nihin idan aka je a sama ta bakwai akwai mi al'arshin Allah saman yake ko to shine yake nihin sa'un ta 80 ya halin shi zai kasance idan ya je a wajen Allah madaukakin sarki wannan shine kenan Ibn Hajar al-Asqalani ciwon nasa yayi ta karuwa har sai da yake ga rai yayi halin sa a shekara ta ne yake da suna dubu shekara ta 852 shekara nawa kenan shekara da aka wahi sa 773 ko kukil ga muna ya rasu shekara ta 852 kenan yayi shekara nawa a duniya ina masu ina scientific shekara nawa kenan yayi a duniya to zan gaya, zan ƙara gaya muku sai ku ƙilga muna. Shekara an ahisa shekara hijira tana da shekara 873 an gane da kyau ko? Sannan ya rasu a shekara ta nawa? Ta 452 an gane da kyau ko? To yayi nawa kenan? 80 ba dai. Jayyid haka ne? Jayyid kenan 80 ba dai. Shekara 80 ba dai a duniya. To wannan me yake da suna shine shekarun da Ibn Hajar ya rasu da su. Ya rasu yana da su. Lokacin da Ibn Hajar ya rasu, malamai suke siffanta ranar rasuwarsa da ce jama'a sun yi kuka, sannan an yi taron da ba a taba gani irin sa ba tun bayan taron Jana'izar Ibn Taymiyyah rahimahullah. Tun bayan rasuwarsa ba a taba gani jana'iza ba da ta tara dan Adam kamar wannan lokacin. Suka ce a wannan rana ce sai da ya kai fadar sarki halifan wannan lokacin, gaba ɗayan fadarsa sai da aka tsiyaye kuma suka yi tahiyya a ƙasa ba akan dabbobi ba. Wannan shine Ibn Hajar. Daga cikin mamakin ran da ya rasu, ba a lokacin damuna bane, amma ran da aka sashi a cikin kabari ana cikin jana'izarsa sai da ruwa suka zubo daga sama, amma ba ruwa irin wanda za su hana a yi jana'iza ba ko? Sa akwai ruwan da ya suka fara sai a watsi a bar gawar. To an yi ruwa ne ƴan kaɗan wanda za a nuna musu ne wannan mutum ne wanda ya tafi da mi, ya tafi zuwa ga rahamar Allah maɗaukakin sarki da Allah yake so. Wannan shine Ibn Hajar. Ibn Hajar yana ɗabi'u ɗaya daga cikin ɗalibansa me yake da suna Ibn Taghri al-Bardi yana siffantasa, da yake cewa yana ɗaya daga cikin siffansa mutum ne wanda baya da yawan ɗumi, mutum ne mai yawan afuwa. Yace za ka yi masa kuskure sai ya nuna maka da baka ma yi masa ba. Yace wanda bai san shi ba ma zai yi tsammanin shi ba a mishi laifi, ma'ana duk abin da ake masa daidai ne, da abin dariya da na kuka shi gare sa duk, da abin farin ciki da bakin ciki shi gare sa duk farin ciki ne idan ka masa. Dan me idan saboda a huskarsa ko da yaushe huska ce wanda take cike da annashuwa. Sannan kuma ya kasance mutum ne mai yawan kyauta. Dole ne idan Allah ya maka arziki kuma ka san muhimmancin kyautar ka yi kyauta. Ibn Hajar kaman sauran malumai yana da kuskure. Akwai abin da suke ce ma intiqadatu wa mu'akhadatu Ibn Hajar, ma'ana Ibn Hajar kaman sauran malumai yana da kuskure. Kowane ɗan Adam yana kuskure ko? Kowane malami yana kuskure. Shi yasa yana ɗaya daga cikin aibi ya kasance mu ga malami ya yi kuskure, sannan yake da suna wannan kuskuren kawai da ya yi ya zamanto dalili ko sila ta kyamarsa ko kuma ta yake da suna aibanta sa a gaban al'umma. Domin kowanne mutum abinda ake dibi a rayuwarsa shine za a diba tsakanin kuskurensa da daidansa wani yayi yawa. Yanzu wani zai zo a wajen karatu, malami na karatu, shi ba abinda yake so shine kuskure. Maiwa a ƙari karatun da harko har ƙarshe kuskure guda uku ne malamin zai sai ce ma malamin jahili ne. Alhali da ya zo ya zauna a wannan kujerar, in ta hudu ba ce in ta karatu ce, shi baka san irin kuskuren da zai yi ba. Domin shi kuskure so da yawa akwai wanda Allah ne ke jarabtar mutum, kuma so da yawa Allah yana jarabtar mutum da yin kuskure ne dan me? Dan saboda ya nuna masa shi ba komai ba ne. Domin rishin yin kuskure, idan ya kasance ko da yaushe baka kuskure a wajen karatu, to zai sa ka ji kanka kai ka isa ka kai matsayin da baka da, ma'ana babu wanda ya kai ka. To shi yasa sai Allah ya sa kai kuskure. Dan saboda me? Dan saboda ya nuna maka ba komai ba ne, ashe har yanzu kana buƙatar ka ƙara ilimi. Daga cikin kurakuran da malamai suke ƙalubalantarsa da shi, za mu ga wanda suka ta'allaka da karatun wannan littafin shi ne suke cewa at-tasahulu fi tashihil ahadith al-hasana. Yana da kamar yana da sakaci a wajen inganta hadisai, ma'ana hadisai da'ifai. Ibn Hajar sai ya ce hasan ne, ma'ana yana da dama. Ko kuma hadisi maudu'i, marmakon ya ce maudu'i kawai dalilin ma'anan hadisin tana da kyau, sai ya ce hadisi ne da'ifi. Kun san hadisi da'ifi da maudu'i ba guda ba ne. Kamar da'ifi ana cewa umuman ne, amma idan za a kawo a wajen fiffille bayani maudu'i da da'ifi, to maudu'i ya fi tsanani, domin shi ƙyarƙyaran ƙarya ne shine maudu'i. Shi kuma hadisi da'ifi tana iya yiwuwa a hadisin yana da, akwai wanda ma akwai wata hanya in aka bi yana da inganci, ma'ana shi an samu kuskure ne a wajen marawaita hadisan ko kuma an samu kuskure ne a wajen hardar wanda ya haddace hadisin to dalilin nan sai a ce wannan hadisi ne da'ifi duk da ana iya tsammanin cewa ko da gaske ne kinan yana ɗaya daga cikin kurakuran da sai zaka gani a cikin littafin zaka ga wani hadisi Ibn Hajar ya ce sahihi ne kuma idan ka duba a ƙasa zaka ga a wajen tahqiqi sai a ce Albani ya mi ya da'ifantar da shi kowa ne ya da'ifantar da shi dan saboda mi dan saboda yana ɗaya daga cikin ɗabi'arsa domin haka ne zuciyoyin mutane haka Allah ya yi su zaka samu wannan zuciyarsa tana da saurin saki tana da saurin tausayi wannan kuma zaka ga zuciyarsa tana da mi tana da tsanani kamin ya yarda da abu akwai wahala kamar irin su al-Imam al-Albani idan muka dauki wannan zamani al-Imam al-Albani rahimahullahu ta'ala a har yanzu a wannan zamanin masu sauki wajen sa hadisi muka dauki al-Imam Ibn Uthaymeen yana da sauki sosai a wajen ra'ayi da kuma a wajen sahihantar da hadisai to duka wannan abu ne wanda dole sai an same su a cikin al'umma domin samun nau'i guda a samu malumai mafi yawancin su dukkan su sauki ke gare su shi zai sa to a kai ga addinin ma za a zamanto sai an ga dama ake yi idan kasance kuma an samu duka gaba ɗayan malaman masu tsanani ne to shi zai sa mutane su fushi ma addinin suna ganin ana ba su wahala to amma idan aka samu wannan su tsananta wannan sasota to shi zai sa al'amuran su kai daidai wa daida kamar yadda muke gani a Najeriya misali zaka samu irin su al-Imam Idris ko hafizahullahu ta'ala zaka samu wajen shaddadawa kenan amma a wajen sauki zaka samu su Ali Isa Fantami ko wanda a kwanaki aka yi tabbatun tabzaha da sauransu kun gani duka ɗabi'ansu haka ne take wannan shine kenan ina Ibn Hajar yana ɗaya daga cikin intiqadat kin da aka mishi akwai intiqadat da ya sai dai bazamu mun ga wanda yake da alaka da hadisin mu ne al-Imam Ibn Hajar ya wallafa littafai masu yawa wanda malamai suna ganin littafan da ya wallafa sun kai 200 ko abin da ya haka ko kasa da haka malamai sun samu sabani akan adadin su daga cikin dai littafan da suka yi shahara nashi akwai Lisanul Mizan akwai Tagliqut Ta'liq da تهذيب التذهيب تهذيب اكوي نخبه الفكر شي ما wannan ya shahara sosai da kuma at-talkhis al-habir da kuma wannan littafin da muke ga yake ga hannun bulughul maram sai da littafin shi wanda yake shahara ya da kowanne shine fathul bari shine littafin da al-imam ibnu hajar ya shekara 25 yana rubuta littafin shekara 25 kuma har yanzu ba a samu littafi ba wanda yayi sharhi na me yake da suna sahih muslim har yanzu ba a samu littafi wanda yayi sharhi ba irin sharhin da al-imam ibn hajar yayi shekara 20 da bayan littafi guda kenan wannan shine al-imam ibn hajar takaitaccen labarin sa idan akai sai zamu shiga a cikin littafin insha Allah kenan kowa sai bude littafin shi jeyi zamu fara da muqaddima jayyid kenan muqaddima shine suka ce ni nan wanganawa bai da ma muqaddimar ma bayan da za a samu ta jayyid kenan muqaddimatul muallif ma'ana muqaddima ta wanda ya wallafa wannan littafin shine ma'ana al-imam ibnu hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala منين يا فاركو سهل فاركو فاركو يكي توا بسم الله الرحمن الرحيم سنن الله من رحمة مجين كي الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة ودي أغا ألا أكن نئم منسا نبيني دكما نقوي قديما وحديثا ندا دكما نينزو معنا صوهن نئم ميدا يمنا da kuma sabin ni'imomi da yayi muna tabbas ni'imomin Allah akan mu a koda yaushe suna gudana a cikin jikinmu yake cewa wassalatu wassalamu ala nabiyhi kuma aminci salati da aminci su tabbata akan annabinsa wa rasulihi kum manzansa muhammadun shine muhammad wa alihi wa sahbihi da alayansa da sahabbansa alladina saru fi nusrati dinihi wanda suka yi tahiya suka yi gaugawa a wajen taimakon addinin sa sayran hasisa tahiya wanda take mai gauga ko kuma tahiya mai nisa wa ala atba'ihim da kuma akan mabiyansu sune tabi'ai alladina warithu ilmuhum wanda suka gadi ilimin su wal ulama warathatul anbiya su kuma dama malumai magada annabawa ne akrim bihim, ya Allah kayi karamci a gare su, warisan wa maurusan, wanda yayi gado da kuma wanda aka gada, ma'ana annabawan da kuma maluman, dukkan su Allah kayi karamci akan su. Amma ba'du, bayan haka, fa hadha mukhtasarun, wannan takaitaccen littafi ne, yashmalu ala usulil adillah, ya kumshi asallai na dalilai alhadithiyya na hadisai lil ahkami na hukumce-hukumce. Ma'ana wannan takaitaccen littafi ne da ya kumshi hadisai na hadisai wanda da su ne ake gina hukumce-hukumce. Yace harartuhu tahriran baligan, na buga sa bugawa mai kyau, ma'ana na rubuta sa rubutawa mai kyau, rubutawa da ta kai makura a wajen rubutawa, li yasira man yahfazahu, domin ya kasance wanda zai haddace shi, min baini aqranihi, a tsakanin abokaninsa ko a tsakanin tsaransa, nabigan, ma'ana gagarbado, wanda ya haddace sa zai kasance gagarbado a tsakanin sa'o'insa na ilimi, shine abin da yake nihi. Wa yasta'inu bihi talibal mubtadi, sannan kuma zai nemi taimako da shi ɗalibi wanda yake yanzu ne yake farko-farkon ilimi, ma'ana zai taimaka ma ɗalibi wanda yake farko-farkon neman ilimi. Wala yastaghni anhu ar-ragibul muntahi, sannan kuma ba zai wadatuwa da littafin ba ar-ragib, mai kwadayi, al-muntahi, wanda yake ko yana ganin ya kai ƙarshen ilimi, ma'ana koda wanda ya kai kololuwan ƙarshen ilimi ne in ma ana kai, to shi ma ba zai wadatu da wannan littafin ba, wannan littafin zai amfane sa, in littafi ne wanda ƙaramin ɗalibi da babban ɗalibi duka zai amfane su. Yace waqad bayyantu aqiba kulli hadithin, kuma haƙiƙa na bayyana a ƙarshen kowanne hadisi, man akhrajahu min al-a'imma, wanda ya hutar da shi na daga shugabanni, ma'ana malumai, li iradati nushi al-umma, domin nuhin ima al-umma nasiha, ma'ana domin nuhin sabke amana ta ilimi. Fal muradu bis sab'a, dace abun nuhi da sab'a, ma'ana idan Imam Ibn Hajar ya rawaito hadisi yace rawahu sab'a, ga abun da yake nihi أحمد ينانه وندس كرويتو سأحمد والبخاري دا بخاري ومسلم دا مسلم وأبو داود دا أبو داود والترمذي دا ترمذي والنسائي دا النسائي وابن ماجه دا ابن ماجه إن إديت رواه السبعة متنبا كويسو كرويتو سا ينانه وند معلومان سونس كرويتو حديث ينان وند ينا بكاتر أعيبو كاري أحد دا تي إذا أكت رواه السبعة لو كتزو لو كتزن إنتي بيك رسونا حسيني ko kuma in ce Abubakar ga ya muna suwaye as-sab'a da yace rawahu as-sab'a kinan sai azano kinan wannan zai taimakawa a wajen mi a wajen sanin me yake da suna suwa suka rawaito hadisin da shi yake nihi sai yake cewa wa bi sitta idan kuma nace rawahu sitta idan nace mutun shidda suka rawaito sa ina nuhin man ada ahmad banda ahmad kinan idan ka dauki wannan guda bakwai kin ka cire ahmad to guda shiddan su suka rawaito sa shine rawahu sitta yace wa bil khamsa idan nace rawahu al khamsa ina nuhi man ada al bukhari wa muslim banda bukhari da muslim sauran biyar kin sune suka rawaito su kenan ahmad da abu daud da tirmizi da nasa'i da ibnu majah yace wa bil arba'a idan nace rawahu al arba'a man ada al awwal man ada al thalathata al awwal ina nuhi me yake da suna banda guda uku na harko kenan abu daud da tirmizi da nasa'i da ibnu majah yace wa bis salasa idan nace rawahu salasa mutu uku suka rawaito sa man adahum to ina nuhin wanda ba su ba su wancan guda uku wa adal akhir da kuma na karshe an gane rawahu salasa idan aka idan yace rawahu salasa ina nuhi rawahu abu daud da tirmizi wa nasa'i shine rawahu salasa yace wa bil muttafaqi idan nace muttafaqun alaihi ina nuhi al bukhari wa muslim bukhari da muslim suka rawaito sa wa qad la azkuru ma'ahuma kuma takan iyuwa bazan ambata tare da su ba ma'ana takan iyuwa bazan ambata tare da su ba ma'ana tare da wannan maluman da na zanu muku takan iyuwa in ambato su malumai da suka rawaito hadisin wanda ba su ba wa'ancan ba ya ga wa'annan dan saboda su ne shahararru domin akwai su ibnu kuzaima akwai su ad-dailami da sauran su kunga dukannin ba a kawo su ba yake cewa wa ma ada zalika fa mubayyin fa huwa mubayyin dukkanin wanda ba wannan ba to anan da yake cewa wa qalla azkuru ma'ahuma takan iwa idan nace muttafaqun alaihi bazan ambaci wani tare da su ba da yace muttafaqun alaihi sai kyale shi haka nan sai ce wa ma ada zalika, duk kuma abinda ba wannan ba fa huwa mubayyanun, to zan bayyanawa. Ma'ana duk hadisin da ba wa'annan malaman suka rawaito sa ba, to zan kawo ga wanda ya rawaito sa. Yace wa samaituhu, na sunanta masa, na sa masa sunan bulugul maram, kai makurar manuha, min adillatil ahkam, dangane da dalilai na hukunce-hukuncen addini. Wallahu as'aluhu, kuma Allah nake roƙonsa, Allah ya ja'ala ma alimnahu, kada ya sanya abun da muka sani alaina akan mu wabalan bala'i da kuma azaba. Shine ma'anan wabalan. Muna roƙon Allah kada ya sanya abun da muka sani ya zamanto bala'i akan mu. Wani lokaci ne abun da ka sani zamantowa bala'i akan ka shine idan ya kasance baka aiki da shi. Ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Ya ku wanda kuke imani, dan me kuke fadin abun da ba ku aikatawa? Idan aka juye sa, lima la ta'maluna bima ta'lamun, lima la ta'maluna bima ta'lamun, me yasa ba ku aiki da abun da kuka sani? Kabura maqtan, yayi girman laihi a wajen Allah an taqulu ma la taf'alun, au an ta'malu an Allah ta'ala Allah ta'malu bima la ta'lamun, ya kasance ba ku aiki da abin da kuka sani. Kinan ilimi idan kai sa, malumai suke cewa idan baka yi sa ba baka tsira ba, idan kai sa kun baka tsira ba sai kai me, sai kai aiki da shi. Sai yasa yana daya daga cikin hadisai wanda suke ba su inganta ba, idan aka kawo su a babi na fadakarwa suke cewa wailul liman alima thumma la ya'mal, wani ya tabbata ga wanda ya sani sannan baya aiki da abin da ya sani. Wa wailul liman la ya'lam, sannan kun bane ya tabbata ga mi, ga wanda bai sani ba. Shi yasa idan muka lura a hadisin da manzo Allah ya ba mu labarin mutum bakwai na harko da za a fara zazaha huta da su, da za a fara wurgawa a cikin huta da su, daga cikin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da mutunan da yayi ilimi yake malami ne kuma ya ilmantar, za a sa shi a cikin huta. Idan ya shiga a cikin huta aka jefa sa, sai wannan wutar ta cika sa, ma'ana ya cika, sai tumbin nasa ya hoshe. Idan ya hoshe, hanjin cikinsa za su zugo a ƙasa, yana jan gindi don ya huta daga cikin wuta, mutane suna biye da shi a bayansa, wane ba kai bane kake cewa mu yi, alhali kuma mun ganka a wuta, ba kai bane kake nuna muna Allah yanzu gashi kuma a wuta? Sai ce eh, na kasance ina ce muku ku yi abu kaza ni kuma ina yi, na kasance ina ce muku kada ku yi alhali ni ina yi. Su ne wannan daga cikin mutane guda uku da za a harami, da za a hara wura wuta da su. Wannan kawai ya ishe mu izina akan cewa kinan kalubale ne ga mutum yana ilimi, sannan kuma baya aiki da ilimin, domin ilimi ana yin sa ne dan ayi aiki da shi. Wannan shine babban abin da ya kamata mutum ya san roƙon Allah da shi akan cewa ya bashi ilimi mai amfani. Domin me ake cewa ilimi mai amfani? Shine wanda za ka yi aiki da shi, sannan kuma ka amfanar da wasu mutane. Allah ya ba mu ilimi mai amfani. Yace wa an yarzuquna al-amala bima yurdihi, sannan kuma ya arzutar da mu yin aiki da abin da yake yardar da shi, subhanahu wa ta'ala, sarki ya tabbata a gare sa, kuma daukakar sa ta ƙara daukaka. Wannan ita ce muqaddima ta wannan littafin na me yake da suna Bulughul Maram, ko kuma ce ita ce muqaddima ta al-Imam Ibn Hajar. Kinan manufar wannan muqaddimar shine ya nuna muna dan me yasa ya littafin, sannan kuma ga hanyar da zai bi wajen karantar da littafin, ko kuma wajen rubuta littafin. Idan yace kaza ga abin da yake nufi, dama asali wannan shine manufar muqaddima ta littafi. Karanta muqaddima yana da muhimmanci sosai, da malamai suke cewa yana ɗaya daga cikin zalunci ma ka karanta littafin mutum baka karanta muqaddimar sa ba, ka karanta gunda littafin baka karanta muqaddima ba. Dan saboda idan baka karanta muqaddima ba, zaka karanta wani wuri kace a yayi kuskure, alhali ya bayyana ga abin da yake nufi da wannan abin da ya rubuta a cikin littafin. Shi yasa karanta muqaddima yake da muhimmanci. Za mu zo a kai tsaye kitabut tahara. Idan kamar yadda muka faɗi a farko, ba za mu tsawaita a wajen bayani ba. Kitabu at-tahara, littafi mai bayani akan at-tahara. Ya ake ce ma tahara shi ne tsarki. Tsarki at-tahara kala biyu ne, akwai at-tahara al-zahira wa at-tahara al-batina. Tahara ta zahiri da tahara ta ciki. Tahara ta me yake da suna, wasu malamai kuma suna ce mata at-taharatul ma'nawiyya wa at-taharatul hissiyya. Dukkan shi dai la mashahata fil istilah, duka istilahi ne. Wasu suna cewa at-taharatul ma'nawiyya at-taharatul hissiyya. taharatul ma'anawiyya ko kuma taharal al-batiniyya ita ce tahara shine mutum ya tsarkake zuciyarsa, ka tsarkake zuciyarka daga meke da suna rishin lahiyan zuciya. Akwai abin da malaman aqida suke cewa amradul qulub, ma'ana ciwukan zuciya. Me ye ciwukan zuciya? Shine hasada da kyashi da kuma meke da suna zato, dukkan wannan yana ɗaya daga cikin mi amradul qulub, da kuma riya, tunda su ma dukkan su a cikin zuciya ne ko? Wannan su ne mafi girman meke da suna amradul qulub, musamman hasada shine ɗaya daga cikin masu hikima da yake waƙe akan hasada, yake cewa subhanallah, na manta wannan baitin wanda yake yana da tasiri sosai a wajen bayanin hadarin hasada. In na tuna sako da tsake karatu ne sai na gaya muku shi. Kinan daga cikin tsarki na zuciya shine ka tsarkake zuciyarka daga me? Daga hasada. Ka tsarkake zuciyarka daga yawan zato ga musulmi, musamman abin da ya shafi al'amari na yawan zato da kyashi da abin da ya kama da haka. Da kuma ka tsarkake zuciyarka daga shirka karama da babbarta. Wannan shine taharata ma'anawiyya. At-taharatul hissiyya shine abin da ya shafi tsarkake jiki daga tahara ta hadath da khabath. Ma'ana tsarkake jiki daga abin da ya shafi abin da suke hitowa a gaba da baya, da kuma tsarkake kayan da kake sawa, da kuma tsarkake wurin da za ka yi ibada. Dukkanin wannan shi ake cewa at-taharatul hissiyya, ma'ana tsarki wanda shi ana ganin sa a zahiri, shi kuma wancan ba a ganin sa a boye yake. Kenan wannan shine at-tahara. Menene hikimar da yasa malam ya fara da littafi na at-tahara? Sun yi wannan ne dan saboda idan lokacin sallah ya shiga, farkon abin da yake akan ka shine me? Shine me? Shine yin tsarki. Shi yasa anan al-Imam Malik ya sha bamban da sauran malumai. Mafiyancin malumai idan za su yi littafi na abin da ya shafi fiqhul hadith, suna farawa da littafin tahara ne. Amma shi al-Imam Malik da ya zo farawa, sai ya fara da kitabu wuqutus salah, littafi mai bayani akan lokutan sallah. Malumai suke ta kai kawo, me yasa shi Imam Malik bai fara da tsarki, bai fara da lokaci? Sai malumai suka bashi kariya da cewa tsarki ba dole bane sai idan me? Sai idan me? Lokacin me yayi? Lokacin sallah yayi. Kenan shi yasa shi ya fara da lokaci, tunda sai lokacin yayi ne za a zuwa yin tsarki dan ayi sallah. Wannan shine. Su kuma sauran malamai sai suka fara da me? Suka fara da abin da ya shafi tsarki kin. Kenan malam a cikin wannan kitabucin sai ya fara da babul miyah. Kenan kitabut tahara littafi ne mai fadi sosai. Kenan za a dauko mana kowanne bangare ayi mana bayani. Bab da Hausa ma suna cewa babi, abinda suke nufi dai mashigar bayanin almiyah. Me ake cewa almiyah? Malumai suke cewa almiyah jam'i ne na alma. An gane da kyau ko? Kinan kaman ruwaye, a Hausa ruwa suna da jam'i, ba su da jam'i ko? Ana cewa ruwaye, ba a cewa ruwaye. Sai idan ya kasance dai ruwan daban-daban ne, ruwan ori ba, ga ruwan wanga sai a ce ruwaye. Ni ban ma taɓa da jin wanga jam'in ba. Kinan ata a larabcin ma me yake da suna almiyahu, ana ganin shiga ruwa kaɗan da ruwa da yawa shine. Amma dai a asali ana ganin shi ne da ruwa da yawa, amma ko ruwa kaɗan ana ce musu almiyah. Kinan za a fara muna bayanin ruwa, dan me yasa aka hidda babi na musamman na saboda bayanin ruwa? Dan saboda da ruwa ne ake me? Ake tsarki. In babu ruwa kinan babu tsarki. Idan da uzuri ne za a koma ga wani nau'i na daban wanda za mu zo a nan gaban shi. Kinan asali tsarki dai ana yin sa da menene? Da ruwa. Shi yasa aka fara da ruwa. Kinan wannan hadisin za su yi mana bayanin ruwa wanda suka halatta a yi tsarki da su, da wanda ba su halatta ba, da abin da ya kama da haka. Hadisi na farko a cikin wannan babin malam yake cewa an abi huraira radiyallahu anhu, an karɓo daga abu huraira yardar Allah ta ƙara tabbata a gare sa, qala, ya ce, qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah tsira da aminci Allah su ƙara tabbata a gare shi, ya ce, fil bahri, dangane da teku. Akwai bambanci tsakanin, bari mu je a ƙarshe sai mu yi bayani. Fil bahri, dangane da teku, sai ya ce, huwa tahuru ma'uhu, shi ne wanda ruwansa tsarkakakki ne masu tsarkakarwa, alhillu maitatuhu, sannan kuma mushinsa halal ne, akhrajahu al-arba'a, mutum hudu suka hutar da shi. Muharajar Rabaa tun yanzu a barku hago har sati na sama ko akhrajahu al-arba'a, mutum hudu suka hutar da shi, wa ibnu abi shayba da ibnu abi shayba, wal lafzu lahu kuma lafazin nashi ne. Yace wa sahahahu ibnu khuzaima, ibnu khuzaima ya ingantar da shi, wa tirmizi da al-imam at-tirmizi. Wasu ba wasu da suka da daga balaguro ne suka tambayi manzon Allah dangane da teku, suna a cikin teku sai lokacin sallah yayi, to ya za su yi? Ruwan teku suna arwalla ko ba su yi? Ba su arwalla. To shine da suka zo sai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ne ruwan teku suke? Akwai bambanci tsakanin a larabci, akwai bambanci tsakanin al-bahru da an-nahru. Al-bahru su ne ruwa wanda suke a wuri guda, ba sa gudu, suna ɓuɓɓukowa ne da ƙasa. An gane da kyau ko? Kamar bahru ta Chad wanda suke a Chad, Lake Chad da Turanci suna ce mishi Lake ko? To shi kuma an-nahru shi ne ruwa wanda suke gudu, suna da wurin da suke ƙullowa su yi gudu, su je a wani wuri, su gudu suke a kowane lokaci. To su wannan su ake cema an-nahru. To dukkan su hukuncin su guda anan. Kenan huwa tahuru da aka tambayi manzon Allah dangane da ruwan teku, suna arwalla ko ba sa arwalla? Sai manzon Allah ya ce huwa tahuru ma'uhu, shi ruwansa tsarkakakki ne, kuma masu tsarkakarwa. Sai manzon Allah ya ƙara musu da wata fa'ida, sai ya ce musu alhillu maitatuhu, sannan mushinsa halal ne. Ma'ana duk dabba da take rayuwa a cikin ruwa, idan ta mutu ya halatta a ci ta. Kuma wannan bil istithna, babu wata togaciya. Akwai malaman da suke ta kwakwale-kwakwale na yake da suna, sun san a cikin ruwa duk dabbar da ke a ban ƙasa akwai nau'inta a cikin ruwa ko? Akwai ragon ruwa, akwai karar ruwa. To suka zo bayani akan karar ruwa da kuma da ake ce mishi aladar ruwa, suka yi tukai kawo. Amma da ƙarshe dai malamai suka ce wannan duk mai at-takalluf ne, suna dora ma kansu abinda Allah bai dora musu bane. Ga manzo Allah ya ce huwa tahuru ma'u hadha mutlaqun fi kulli mayyitin. Kenan manzo Allah ya ce musu duk abinda ya mutu tsarkakakke ne. Amma wannan banda abunda asalin shi ba a cikin ruwa yake rayuwa ba, hwadawa yayi. Idan hwadawa yayi wannan ba, kenan misali rago na gari idan ya hwada a cikin ruwa, kuna kallon shi nan cikin ruwan ya mutu, kenan ya zama tumushi, ba za a ci sa ba. Sai abunda yake rayuwa asalin cikin ruwa. Kuma wannan ya shahi hatta dabbar da take rayuwa guda biyu, a cikin ruwa da ina da kuma waje. Wannan shine kenan. Shine malamai suke ta kai kawo dangane da ya ake ce masa gasha ba cikin karatun da muka yi mun yi bayanin sa. Krokodil kada, yawwa. Kun gani? Su ma malamai sun yi kai kawo akan wannan. Me yasa suka yi shakka akan shi? Dan kada ya siffantu da siffa ta zunabi min as-siba ko dabbobin da suke da zaga. Shi yasa malamai suka yi kai kawo akan wannan. Ƙarshe dai za a tsaya akan asali shi ne mi, duk abin da yake cikin ruwa ya mutu yake da suna, mushin shi halal ne a ci sa. To kenan wannan hadisin zamu zo a babin mu. Wannan hadisin malamai suke cewa yana bayani ne akan anwa'ul miyah, nau'ukan ruwa. Nau'in ruwa malamai sun samu sabani a wajen raba su. Akwai malaman da suke ganin ruwa sun kashi kaso uku, min haythu tahuriyya. Wasu kuma suna ganin sun kasu ne kaso biyu. Wani dai Allah yana gani zuciyata ta tahiya akan kaso biyu. A raba su akan kaso biyu, a gani na shihi akan a raba su kaso uku. Nan mas'ala ce ijtihadiyya. Ko kai kana damar ka ce ga inda kake kairin shayarwa. Mas'ala ce ijtihadiyya tunda babu hadisi karara a ciki. Wanda suka ce akan ganin ruwa sun kasu kaso biyu ne ba kaso uku ba, kamar yadda wasu malamai suka je, daga cikin su akwai al-Imam Ahmad bin Hanbal, mazhaba ta Hanabila. Da kuma akwai al-Imam Ibn Taymiyyah, wanda shine ma ya ba wannan fatawar ta al-Imam ta Hanbaliya cin nasara. Inda aka samu malamai mutaakhirun irin su Ibn Baz, irin su al-Imam Ibn Usaymin, duk ra'ayin su ruwa kala biyu ne, babu na uku. Kenan kala biyun da suka ce shine at-tahuru wa an-najis. Ruwa sun kasu kaso biyu, al-ma'u at-tahur wal ma'u an-najis. At-tahur huwa al-mutahhiru li dhatihi, huwa at-tahiru fi dhatihi wal mutahhiru li ghayrihi. Shine ruwan da yana tsarkake mutum, kuma shi kanshi tsarkakake ne. Shi kuma ruwa annaji shine ma khalaqahu najasatun wa ghayyara ahadu awsafihi thalatha. Shine duk ruwa tsarkakakki wanda najasa ta shiga a cikin su ta canza ɗaya daga cikin abubuwan su guda uku. Zamu zo a wajen bayanin wannan, akwai hadisi na musamman da ya bayanin wannan. Ina ruwa kala biyu ne, imma tsarkakakku, imma mi masu najasa. Idan muka ɗauki a wancan na Malikiya wanda aka yawan saba gai shine al-ma'u at-tahur, at-tahir, an-najis ko? Na uku wanda shi malamin bai shaida da shi ba shine suna ganin wai akwai ruwa wanda su tsarkakakki ne amma ba sa tsarkakewa. Mun gane ko? Idan ka tambaye su misali sai su ce maka misalin ruwan da sabini ya gawaraya da su. An gane da kyau ko? Isfitu a wannan lokacin tahurun fi dhatihi amma sai dai la yutahhiru ghayrahu. Shi tsarkakakki ruwan tsarkakakki ne amma ba su tsarkake wancan. Amma malamai suna ganin wannan idan ruwa suka gawaraya da abu za a diba hadisin da zai zo nan gaba ne. Za mu ƙara bayanin shi insha Allah in muka zo hadisi na gaba don ku gane wancan shi zai yi magana ita za ta yi inganci. Ina ruwa in ma ya kasance ba za a yi tsarki da su ba ko kuma za a yi me? Za a yi tsarki da su. Wannan shine abin da wannan hadisi yake muna bayani. Ina yana bayani nau'ukan ruwa. Sai hadisi na gaba wa an abi sa'idin al-khudri an karbo daga abi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu yadar Allah ta kara tabbata a gare shi qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa za Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi yace innal ma'a tahurun lallai su ruwa tsarkakakku ne la yunajjisuhu shay'un babu abin da yake sa su yi najasa akhrajahu thalatha mutum uku suka hutar da shi wa sahahahu ahmad ya ingantar da shi wannan hadisin manzo Allah yake ce ruwa tsarkakakku ne ba abin da yake sa su yi najasa in kan rike wannan hadisin kan rike shi kadai ka sani shikenan ina har ruwan kwata zakai me zakai Allah da su ko tunda ruwa tsarkakakki ne ba abin da ke tsarkake su to kun gani wannan shikin na mun muhimmancin karatun hadisai daban-daban wanda suke bayani akan babu guda wannan hadisin kahin mu je ga na ƙasa wanda yana da alaka da na ƙasan malamai suke cewa wannan hadisi dalili ne akan wata ka'ida a wajen malaman usul suke cewa al-aslu fil miyah at-tahuriyyah asali akar asalin ruwa shine tsarkakakki ne wannan shi suke cewa al-istishab ko kuma istishabul hal a cikin ilimin usul fiqh ma'ana da kaji ka'ida an ce asalin kaza abu kaza ne to ana nufin a duk lokacin da ka samu shakka wannan tsarkakakki ne ko ba tsarkake bane to za ka yi aiki da asali shine za ka tai akan tsarkakku ne ma'anan wannan ka'idan shine a duk lokacin da kuka zo kuka samu ruwa kuna so ku yi arwalla sai kuka shiga shakka wannan ruwan tsarkakakki ne ko ba tsarkakakki bane kuka yi ku gano kuka kasa tantancewa to abinda za ku yi aiki da shi shine za ku yi aiki da asali me ya asali ruwa menene tsarkakakki ne kenan za ku yi aiki da wannan ruwan ku bar shakka shine suke cewa al-aslu huwa al-baqa'u 'ala al-asli ila an yarida an-naqil asali shine ka tsaya akan asalin abu sai idan abun da zai nuna maka da cewa abun nan ba lalatacce ne ya zo mi ake nihi asali ruwan da kake amfani da su ka ci gaba da amfani da su sai idan dalili ya zo maka da cewa suna da najasa ban san an gane da kyau ba kinan a duk lokacin da kuka shiga cikin dimuwa ruwan ga kuna shakka suna da tsarki ko ba su da tsarki ba ku da abun da zai tantance muku ku yi aiki da asali suna da tsarki kawai ku yi amfani da su kuma idan kun yi ibadar ku akan haka nan daga baya zo ya bayyana ba su da tsarki lokacin sallah ya wuce babu akan ku sai kun sake wannan sallah domin kun yi aiki da menene kun yi aiki da asali ne an gane da kyau ko wannan shine ina al-aslu fil miyah at-tahuriyyah asalin ruwa shine tsarkakakku ne dalilin wannan hadisin sai mu zo hadisi na gaba malaiki cewa an abi umama al-bahili an karbo daga abi umama al-bahili radiyallahu anhu yadar Allah ta kara tabbata a gare su qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam maza Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare su yace innal ma'a lallai ruwa la yunajjisuhu shay'un babu abunda yake sa su zamanto najasa illa ma ghalaba ala rihihi sai abunda yake da suna yarin shayar da warin su wa ta'amuhu da kuma dandanansu wa launuhu da kuma launin su akhrajahu ibnu majah ya hutar da shi wa da'afahu abu hatim sai dai abu hatim ya da'ifantar da shi tabbas wannan hadisi ne da'ifi bari mu shiga gaba walil baihaqi a riwaya ta imam al baihaqi al ma'u tahurun su ruwa tsarkakakki ne illa in taghayyara rihuhu, sai idan kamshin su ya canza, aw ta'muhu ko kuma dandanan su, aw launuhu ko kuma launin su, bi najasatin, da najasa tahduthu fihi, da take faruwa a cikin su. Hadisi ne dhaifi ko jayyid. To akwai kaida a wajen me yake da suna fuqaha'ul hadith, suke cewa laysa kullu hadithin dha'ifin la yu'malu bihi, ba kowanne hadisi dha'ifi bane ba a aiki da shi. An gane da ke ko hadisin dha'ifi ne amma ma'anarsa mai kyau ce. Domin wai me yasa ma ake samun hadisi dha'ifi? Abin da yasa ake samun hadisi dha'ifi shine daga cikin abubuwan da suke sa a samu hadisi dha'ifi shine maganar wani malami za ta shahara, sai wani jahili ya ɗauko ta ya rubuta ya ce ai manzon Allah ne ma ya ce. Kun ga asali maganar ta wace ce? Ta wani malami ce. Magana ce ta malami kuma ta inganta, amma danganta ta zuwa ga manzon Allah ne take game, take dha'ifiya, ba ta inganta ba. Inan wannan hadisin danganta shi zuwa ga manzon Allah menene? Dha'ifi ne, amma aiki da shi haka malumai suka yi aiki da shi. Ma'ana abinda wannan hadisi ke karantar da mu shine ruwa sarkakakku ne, ba sa lalacewa sai idan najasa ta shiga a cikinsu, kuma idan najasar ta shiga a cikinsu ba za ta sa su lalace ba kai tsaye sai in ta canza ɗaya daga cikin abubuwansu guda uku, shine al-lawn, launi, at-ta'am shine mi ɗanɗano, sai mi ar-rihu shine wari. Asali malamai suke cewa ruwa su ba sa da kamshi wanda yake na musamman. Babu wani kamshi da za a ce wa wannan kamshi ne na ruwa, sun shahara da shi. An gane da kyau ko? Wannan shi ne kenan. Kenan kamshin ya zo ya canza ba yanda aka san su ba. Wannan shi ne kenan. Kenan abin da yake canza ruwa shi ne najasa ta shiga, ta canza launin su ko ɗanɗanon su ko me, ko kamshin su. To kenan a wannan ne zai nuna mun da cewa ashe abin da ba najasa ba idan ya fada a cikin ruwa, ko da ko a ce ya canza launin su da abin da ya kama da haka, ba zai kasance mi ba. Ba zai kasance mi ba najasa. Ko kuna tantama? Sai dai akwai lokacin da ba zai kasance najasa ba, amma zai koma yanzu ya hutar da sunan ruwa ya koma wasu kala. Yanzu misalin ɗan karafa ne ka kawo da ruwa, sai ka ɗauki ɗan tiritab ka barbaɗa a ciki, ka zuba a ciki. Wannan yanzu ruwa za a ce musu ko mi za a ce musu? Mi za a ce musu? Tiritab ko ruwan zaƙi. Ba dai ruwa ma ulmutlaka ba. To kenan kun ga wannan ya sha bamban da wannan. Dan haka wata rana za ka samu SNA gidan ruwa, ruwa na zuwa da warin mi Odi Shabel. In kana horko-horko a farkon ilimi, ni ma haka na yi. An gane da ke ku? Haka na yi, ban manta wannan abun da wannan fatawar da na bada lokacin muna meke da suna ɗan horko-horkon mu, ko da ke har yanzu dai horko-horkon mu ce. Mun gane ne, gaba muka gane. Tace Odi Jabel, domin hadisi ya ce idan ruwa suka canza launi, kamshi da ɗanɗano, tace to ai kuna jin kamshinsu Odi Jabel ake ji. Mun ji ko? Kinan ba su halatta ya yi arwala da su. Kun ga wannan kuskure ne. Da a ce najasa ce ta shiga, za a ce. Domin ruwan da an kawo su, Odi Jabel ne za a ce ko kuma ruwa ne za a ce? Ruwa za a ce. To nan ne za ku iya bambanta ma'ul mutlaq da kuma sauran ruwa. Kinan duk abin da zai canza launin ruwa, idan dai ya kasance ba najasa ba ne, to ba zai sa ruwan ake amfani da su ba, ya halatta a yi amfani da su. An gane da kyau? In ba shi ba za ka ɗebo ruwan rijiya, za ka ga wata rijiyar ta yi mi, ta yi jajjawur, wataran kuma ta yi mi, ta yi horikal. To ran da ka ɗauko ta yi jajjawur sai ka ce ruwa sun canza, ba za a yi rana da su ba? Kenan kun ga wannan duka ba dalili ba ne. Kenan abin da ake nufi launi da ɗanɗano da ƙamshi ya shafi idan najasa ce ta shiga. Idan ba najasa ba ce, to shi kuma nan za a dubawa. Suna har yanzu a matsayin ruwansu ko kuma a'a sun koma sunan abin da ya hwada a cikinsu? An gane da kyau ko? Wannan shi ne kenan. Babu wannan ma abin ya ɗaure ma kai? A? Ni akwai wanda ya ɗaure ma kai? Yanzu ni na ba da dama a tambaya, kai a zo ko lokaci ya yi? A? Ni akwai wanda ya ɗaure ma kai? Walwale bayanin da kyau. Ya yi? Ashirin aka maida shi? Masha Allah. To kenan nan za mu dakata kan mu shiga a cikin haƙƙin jama'a insha Allah. Kenan inda muka samu daidai, Allah ya ba mu lada, kuskure kuma Allah ya gafarta muna. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله. Thank you.